Manunia. Ashe dai har yanzu akwai masu bibiyar bankadar ganin an sai da kamfanonin wutar lantarkin da suka rage a Najeriya da daya daga cikin MSA dake kula da wutar lantarkin yace waɗannan mutane dai sun faye barabari.
Ina gina miki wayata zaki ga irin mutanen da suka yi ta nema na hakura na yarda a siyar. Kamar da aka sai daga farkon tashin fari an yi gaggawa amma wannan guda biyar da aka sa za a siyar. Ina ga ya miki wallahi uban kutu yayi kana.
Tunuma dai wasu ƴan ƙasa suka fara tacar bakin cikukuyar cunar juna game da irin tarin tilin bashin da aka ce an ciwo Najeriya kuma har ma wasu sun fara zargin an wawure.
Abin takeici in Buhari zai magana akan redesigning naira minister tace bata sani bai fito yace ya sani. To ina ga trillion 89
yawancin basussukan nan an ci ne don wato tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa.
Game da maganar gano danyen mai a arewacin Najeriya kuwa mabambanta ra'ayoyi aka fara ji suna ballowa ta kowane bangare.
Wannan bayani da aka yi na samun mai a cikin arewacin Najeriya ko shakka babu bayani ne mai dadi kware da gaske.
Kashi kusan 70 daga cikin 100 na man dukkan da Najeriya take fitarwa sace shaki. To me amfanin sa ga al'umma?
Wannan faso mun ta muka tabo cikin tarin muryar da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya kyautatawa masu saurare. Shiri na 101 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya yadda kasashe ke siyasa da kuma yadda gwamnatoci ke tsare-tsare. Mai yiwa tsare-tsaren kuma amma na dokokin wutar lantarki a tarayyar Najeriya ne wasu ƴan masattare Najeriya suke ganin sun riga sun tabarbare. Domin kuwa shugaban kwamitin wutar lantarki a masaukin tarayyar Najeriya Honorable Magaji Dawo Aliyu ya dire dallan bayanai akan dukiyar da aka saka a bangaren wutar lantarkin da yace ya lakanci dai akwai bukatar sai majalisar tarayyar Najeriya ta yi gyare-gyare.
Yanda ake yi da kayan kasan nan Amerika kamar kayan ganima shine matsalar da aka samu wajen distribution companies. Aka yi gaggawa aka siyar aka zo aka samu matsala kuma na tabbatar watakilla wannan abubuwan watakilla ba sa gaya wa shi shugaban kasar Muhammadu Buhari gaskiya watakilla ba bai ma san abin da ake ciki ba ba wanda isa da wannan sauran. Ina gina miki wayata zaki ga irin mutanen da suka yi ta nema na akan cewar na hakura na yarda a siyar. Kamar yadda aka sai daga farkon tashin fari an yi gaggawa an yi san zuciya amma in Allah ya bamu dama za mu ta fada ko za mu kokari mu gyara. Amma wannan guda biyar da aka sa za a siyar ina gaya miki wallahi uban kutu yayi kada.
To wani bangaren dokar za ku gyara yanzu?
Kulliyarta muna so mai ita mai sauki da rashin tarnaki.
To yanzu kudaden nan da suka salwanta tun farko sun tafi kenan?
To wannan shugaban kasa ya kamata ki tambaya
shi da kansa.
Shi da kansa ko ministan wuta? Because abin nan an san wanda suka yi ya aka sai da wannan kayan ina kudin suke? Domin barnar ba kadan bace kamar yadda ke faɗa kudin fa ta yara a kauye malala ne gashin tinkiya ba zai faɗi wa ba zai kirgu ba.
Game da maganar tattagar tattalin arzikin tarayyar Najeriya zuwa tudun mun tsira kuwa magatakardar wata kungiyar wayar da kan al'umma a Najeriya Malam Ismail Sahabi ne ya sanarwa da duniya cewa a gaskiyar magana fa an tafkata anatin dukiya a Najeriya kuma ga cin bashi sanan ga tarin tilin dukiyar kasar da ake ganin ta zurare.
Za a yi designing kudi a canza fasalin kudi. Ministan kudi tace bata sani ba. Gwamnan babban banki ya fito yace ya ga Buhari ya fito yace eh ya sani. Amma ga gudaji kazauri yace akwai 89 trillion a stamp duty da NIMS. MFL ya ce ƙarya ne. Shi kuma gudaji ya ce Buhari ya nada committee shi. Amma abin takeici in Buhari zai magana akan redesigning naira minister tace bata sani bai fito yace ya sani. To ina ga trillion 89 inda gaske na san talaka. Ya kamata ya fito yanzu. Yanzu abin kunya MFL ya fito DSS na neman shi. A ce sojojin ƙasa da ƴan sanda su suka bashi security tun daga airport. Ya bari DSS su kama shi mana mu ji gaskiyar maganar trillion 89 ba a taba gwamnatin da tace bashi. Bashi a gwamnatin Buhari a shekara 7 da rabi ya kai yanzu trillion 77.
Amma dai ai ana maganar yayi kokari bangaren tattagar tattalin arziki ana ganin yanzu a
GDP mu a mulkin Buhari sai dai koma negative. In ka duba inflation rate sai dai kai 23-24% ba a taba ba a tarihin Najeriya. Wanda ko a gwamnatin PDP da ake ta cewa tayi zalunci shekara 16 sun yi kaza 9 point something ne highest zai kai ko ya kai 10 din wani abu. Amma yanzu fa ana 23-24 inflation rate komi ya ninka so 3 so 4 so 5 a wannan mulkin.
Sai dai wannan kuma bai hana masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya Malam Sha'ib Idris Mika ake mikewa don gaya wa 'yan Najeriya cewa duk da irin tarin bashin da ake ganin ya danne Najeriya, to Najeriya fa ba za ta galabaita ba idan aka samu shugaba kwararre.
Bashin da ake bin Najeriya zai kai kaman trillion 72. Watakila ma zai iya wuce trillion 72. Kowane bashi da kika sani yana da ranar shi kuma yana da matsalar shi. To amma yawancin basussukan nan an ci ne don wato tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa. Idan tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa daga hanyoyin mota ko hanyoyin sufuri na jirgin ƙasa ne ko na jirgin sama ne, ai kin ga kamfanoni za su ci riba. In kamfanoni suka ci riba, za a samu daman da za a karɓi haraji a hannunsu. Ta wannan harajin ake sa ran za a iya wato biyan basussukan nan. Kuma Allah ya taimake mu aka samu gwamnatin da za ta hubbasa wajen dade hanyoyin da ake satan kudin ƙasar Najeriya. Muna ganin za a iya samun hanyoyi da yawa da za a biya wannan bashi da ake ganin kaman yayi yawa.
Tun bayan bayyana gano albarkatun mai arewacin Najeriya, wasu 'yan Najeriya suka fara murnar ganin shi kenan, kuma yanzu Najeriya za ta murmure. Mataimakin shugaban kungiyar masu gidajen mai masu zaman kansu a tarayyar Najeriya, Ifman Alhaji Abubakar mai gandi ɗakin gari, ya gaya wa duniya cewa a gaskiya talakawan arewacin Najeriya fa yanzu za su more.
Wannan bayani da aka yi na samun mai a cikin arewacin Najeriya, ko shakka babu, bayani ne mai daɗi ƙwarai da gaske, saboda wannan samun mai da aka yi a jihar Nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin Najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske, kuma abu ne wanda zai inganta da ainihin arzikin arewacin Najeriya. Ba arewacin Najeriya kaɗai ba, dukkan Najeriya gabaɗai, kowa zai samu cikakkiyar wadata. Kuma wannan mai da aka samu zai kawo ainihin ulla zumunci mai yawa tsakaninmu da kudancin Najeriya, domin abubuwan da suke mana guri da shi kenan, to kuma yanzu gashi an same su a cikin ainihin arewa. Saboda haka wannan bayani, mu 'yan kasuwa mai masu zaman kansu, muna nan muna shirye-shirye mu tabbatar da idan aka fara tono wannan mai, za a gudanar da abubuwa tare da mu, kuma za mu kawo cikakken gudunmuwanmu domin mu ga wannan abu da aka samu ya amfani al'ummarmu.
Sai da kuma duk da wannan murna, ita Hajiya Najat Muhammad na ganin akwai abin da ya kamata 'yan ƙasa su lura, saboda yadda idan an samu albarkatun ƙasa irin wannan yakan zama jallijo ga irin waɗannan gurare. Har ma dai Hajiya Najat Muhammad din na buga misali da yankin Niger Delta na Najeriya da ake tafaman kai harare.
Sai mu duba mu ga shi wancan man duk da aka samu a Niger Delta, amfanin meye wa mutanen ma Niger Delta, banda gurɓatar da wajensu, banda sace man da ake yanzu zancen da ake a ƙasar nan, kashi kusan 70 daga cikin 100 na man duk da Najeriya take fitarwa sace shake. To me amfanin sa ga al'umma? Saboda haka abin da zai faru shine a zo a tashi mutane daga gurin da suke, kamar yanda ake yanzu a su Zamfara da sauran gurare na Katsina inda ake kwasan gwal da sauran ma'adanai, ana ta karkashe mutane. Haka za a ci gaba da yi a wannan. So muna roƙon Allah mu ga cewa mun samu jajjatattu waɗanda suka yanke shin ƙasa, in ba haka ba gwandama a ce ba a samu ba, dan ko ba komai mutanen gurin za su zauna lafiya. To amma mu babban bala'in da yake samun mu shine na shugabanni. To ni gaskiya ba wata munna nake ba, in dai ba an samu jajjataccen shugaba wanda zai tabbatar da cewa ma'adanan da Allah ya aje a ƙarƙashin ƙasar Najeriya da irin wannan ma, to ba zan ce ina munna ba gaskiya.
Duka iyaka bututun da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya. Sai dai kafin mu yi sallama, sai mun sanar da dukkanin masu dabifin dafe mu da iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi, kwanakin da aka kebe musu ne sukan tsumbure. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 129 ne ga dukkanin masu dabifin dafe mu da iko su yi sallama daga kan kujerin da suka yi dare dare. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa muku don tabbatar muku da muna tare. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya.